أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين. بارك يا الله. السلام عليكم ورحمة الله. Barkan mu da saduwa wannan yammaci na Asabar 3 ga watan 3 shekara ta 1422. Yana kuna gida kai ko ba ku ga wata wani? Yau 3 ga watan 3 shekara ta 1422 bayan hijiran manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina, wanda kuma shi ne yammaci na 26 ga watan 5 shekara ta 2001 miladiya. Dan ci gaba da karatun littafin mu mai albarka Riyadus Salihin. Wannan kuma shi ne darasi na 44. Za mu tashi babu haƙƙin zauji ala imra'ati. Babu haƙƙin zauji ala imra'ati. Qala Allah ta'ala: ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisaa' bima faddala Allah ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Fadhalihatu qanitatun hafizatun lil-ghayb bima hafiz Allah. Babu haƙƙin zauji ala imra'atihi, wannan babi ne da yake magana dangane da haƙƙin miji akan matarsa, irin nau'i na haƙƙoƙi da miji ke da shi a wurin matarsa wanda tilasta yi mata. Qala Allah ta'ala, Ubangiji ta'ala ya ce: ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisaa'. Ar-rijalu, lalle su mazaje, qawwamuna 'ala an-nisaa', su ne shugabanni akan matayensu. Al-qawwam wato shi ne jam'i ne na wato alqa'im, asalinsa kafin a yi mubalaga ɗin. Alqa'imu ala shay shi ne wanda yake da iko a kansa, wanda yake da shugabanci a kan abu. To mazaje suke da shugabanci kan matan. To ta me mazaje suka samu shugabanci kan mata? Ta abu biyu. Abu na farko, bima faddala Allahu ba'dahum ala ba'd, saboda yadda Allah ya fifita sashi akan sashi. Allah ya fifita sashin mutane akan waɗansu mutane. To ganin damar Allah ne ya ba da fifiko kan ‘ya’ya maza sama da mata. Wani rijali alaihin na daraja, wallahu azizun. Wannan fifikon haka Allah ya ga dama, haka ya zartar a cikin ƙudurarsa. Kuma ba wanda ya isa ya ce musu don me, domin da maza ɗin da mata ɗin duk halittar su ne. Lokacin da zai samar da su ba wanda ya ba shi shawara. Kuma tun da shi mai halitta ne yana da iko ya zartar da abin da ya ga dama cikin halittarsa. Fa'alun liman yuri la yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Dan haka dukkan wata zuga da za a yi wa ɗaya mace ta hau kujerar naki cewa ba ta yi da wannan fifikon ba, to take so take ta yi tumbe da butulci da nuna kangarewa ga Ubangijinta mahaliccinta da ya samar da ita daga babu. Inda ya ga dama da sai a rasa ta gaba ɗaya ba a yi ta ba. Inda ya ga dama kuma da a madadin ya fito da ke cikin jinsin bil adama, sai yake cikin jinsin kwaɗi ya zama ta matar kwaɗo. Inda ya ga dama sai yake kifiya ya yake akuya. Inda ya ga dama kai namijin sai yake rago ko yake dila ko yake wani abu daban, amma dangane da masa sai yake bil adam. To kuma da yi bil adam sai yake ta wani sashi akan wata su, kuma dan bai za a ce masa dani. Kuma wai masu kokowar dole sai mace ta zama ɗa namiji, ko kuma a daidaita ta a samu equality tsakanin ɗa namiji. Ƙarya ne a cikin mazan ma darajar su ɗaya, a mazan ma ba darajar mu ɗaya ba. Mu ɗin nan ba ma daidai da shahidai. Shahidai ba sa daidai da annabawa, annabawa ba sa daidai da manzanni. Manzanni ɗin nan su duka ba sa daidai da ulul azmi minar rusuli. Tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'din minhum man kallama Allah wa rafa'a ba'dahum darajat wa atayna 'Isa ibn Maryam al-bayyinat wa ayyadnahu bi ruhil qudus. Ubangiji ta ala ce manzanni mun fifita sashin su akan sashi. Tabbas annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya fi kowa darajar cikin manzanni. Daga nan sai annabi Ibrahim alaihi salam ya fi kowa darajar cikin sauran. Daga nan sai wani, sai wani, sai wani. Ba darajar sai ba. Ma'ana ko da ma kin ce yau kin rikide kin zama ɗa namiji, to kuma wani namijin ya fi ki daraja duk iyaye. Ina ba za mu fahimta. Ko da dukkan mu talakawa ne, cikin talakawa wani ya fi wani talakan ya fi wani talakan daraja. Ko da dukkan mu mawadata ne, cikin mawadata wani mawadatin ya fi wani mawadatin daraja. Ko da dukkan mu gwamnoni ne, gwamnan wata jihar ya fi wata jihar mutunci da daraja da kima a idon jama'a. Za su zama ɗaya kawai don sun zama gwamnoni? Ko da dukkan su tsofaffin shugabannin kasa ne, ai ba a daidai da wako da wako cikin shugabannin kasa. Dole wako shugaban kasa A ba daidai yake da shugaban kasa B ba, ba daidai yake da C ba, ba daidai yake da shugaban kasa Z. Ba a daidai da ko da matsayi kenan, wajen da Allah ya fi ta wani akabu. to a shikenan ya kamata kamata ta kallo wannan ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa bima faddala Allahu ba'dahum 'ala ba'd saboda abinda Allah ya fice da sakin su akan saki shi ya ga dama ce namiji ne ya fi daraja sai ki ce dan na biyu wa bima anfaqu min amwalihim kuma saboda abinda su mazaje suka ciyar na dukiyar ya bayar da sadaka lokacin da zai aure ba haka wuce dauka ta ba wa atin nisa sadaqati innabiyya an kallafa masa ciyarwa an kallafa masa tufatarwa an kallafa masa yatawan miki masu guni an kallafa masa dauki da wajen ki ta rayuwar ki bil ma'ruf wato ba ki takwa kar ai alon banzaranci kuma kar ai miki kauro wallahi ne za an fako lam yusrifu wa lam yaqtur wa kana bayna zalika qawama idan da namiji yana da karfin tattalin arzikin kasan da zai miki kefane na 200 sai yin kauro yayi na 100 yayi miki kauro baya cikin ibadar rahman da jinai sura al-ardi auna wa idza khatabahum al-jahilun qalu salama idan yana da karfin da zai miki na 500 sai ya tsaya a 200 ya cije anan yayi kauro kuma bayi na gari an ce Allah jinai za an fa kolan min sirku wallan ne fatu in dai zai bukatar ki 500 ne ke da yaran gidanki da yayanki da ke mijin kila tefanan 500 ne a yini kine an yi daidai ruwa daidai sai miji ya tsirje a 200 ko 300 ko 350 yayi zalunci idan ya kara ya kai 700 ya kai 800 kuma ya kai mazarinci dan ya kara abin da ba bukatar sa dan siyarwa ana so ta gudan na bil ma'ruf al ma'ruf kuma shine ai bima huwa bima ta'arafa alaihi an-nas fi bi'atihim abinda mutane suka saba a al'adance a garin menene rayuwa ta saka zakiya a halin tattalin arzikin kasa irin da alkali ko irin da almajiri ko irin da dan makaranta ko irin da dan jarida ko irin da dan kasuwa menene a al'adance mai matakin albashi na 10 ko na 12 wannan salon rayuwa zai dauka wanda za a ce eh saka zakiya kenan daidai ruwa daidai saki sai muka kaddara saka zakiyan saki ne kullum kudin da bale 200 sai ya zo maka da ibada 100 to bai kyauta ba kamar da bace bai bada 250 tun da karfin sa 200 ne kawai zai tsaya da in yaga kuma zai cutar da kansa ina fatan kun fahimta a ce da menene ne na miji ya sa su jiko akan iya mace abu guda biyu abu na farko ne wa sallallahu ba'dahum ala ba'd abu na biyu wa bima anfaqu min amwali Allah ce fa salihat qanitatun hafizatun lil ghaib bima hafiz Allah fa salihat salihai daga cikin mata qanitatun sune masu yawan da'a ga mazajin kamar da Abdullahi dan Abbas ya fassara ta domin al-qunut yana nufin da'a wa saddaqal bi kalimati rabbiha wa kutubihi wa kanat min al-qanitin yani min al-qa'idin da'a shine al-qunut qanitatun sune masu da'a ga mazajin ko kace mai da'a ga ubangiji kuma tana da'a ga mijinta hafizatun lil ghaibi masu kiyayewa lil ghaibi ga abin da yake fake ma'ana lokacin da miji baya nan tana kiyaye masa ababe guda biyu abu na biyu abu na farko tana masa gadin kanta abu na biyu tana masa gadin dukiyarsa za ta yi masa gadin kanta ta kare mutuncin kanta da kimar kanta ba za ta bayyanar da kanta ga wani ba za ta samu sakewa ba tunda miji ya yi tafiya baya gari ta fita unguwa ta babu gayar babu dalili ko kulla alaƙoƙi da waɗansu mutane daban idan dai haka ta zama mahaɗinciya ke ita mai kare mutunci ke ko da miji baya abu na biyu ko mai tsare masa dukiya ba ta ɗaukar masa dukiya ba ta kuma masa albazaranci da dukiya akwai wadda sana'arta ne ɗaukar wa miji dukiya wata ta caji aljihu da miji ya lafiya rigarsa a caji aljihunsa idan kana 500 sai a ɗauki 150 ba duka za a ɗauka ba dai an ɗauka duka za ka tambaya amma ta ɗauki 150 sai ka fara kashewa sai ka sun kare da wuri kai ta mamaki kai ta tunowa da mai da mai na tsaya ba za ka taɓa ganowa ba har abada sai dai an je can ta yi bayani gobe kiya haka waɗansu matan ba za ta taɓa ɗauka gaba ɗaya wajen wani wata kuma ƴan zuwa za ta rinka yin kudin cefane wata kuma yan bata kudin in al'adar mazajen nan ne masu bada kudin cefane su tafi idan aka bada kudin cefane 200 ita kuma sai ta barkale wani abu sai ta bada naira 100 ko naira 90 ko naira 80 sai ta zuba daki duk akwai mata waɗanda suke da irin wannan ha'ila wannan ina maka maganar matan talakawa kenan wanda cefanen 100 ne sai an makale wani abu a cikin kudin cefane ake fitar wata manyan manyan attajirai kuma akwai salon abubuwan su da suke dukkan matar da bata karewa mijinta mutuncinta ba, bata karewa mijinta dukiyarsa ba, ta zama maha'inta yake. Da haka mata daga su ne kwanatatun masu da'a, hafiza su lalgai masu kiyaye miji lokacin da bayan shi ne algaibu lokacin da shi bayan su kiyaye kansu su kiyaye dukiyarsu bima hasiballah, saboda abin da Allah ya umarni a tsare. وأما الأحاديث فمنها حديث عمرو بن الأحوص الثابت في الباب قبله ين أما تبنغرن حديثي أكوى حديث عمرو بن الأحوص في الباب قبله أباب ديكي كاتم ونباب وان حديث من عمرو بن الأحوص أباب ديكي كاتم ونباب حديثي نتريبيو لتمانين لديا نتريبيو لتمانين لديا عن عمرو بن الأحوص الجشمي رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداء يقول بعد أن حمد الله تعالى وأثنى عليه وذكر ووعد ثم قال ألا واستوت بالنساء خيرا ونغانيكم وانا حديث جميل فإنهن عوان عندكم ليس تملكون منهن شيئا غير ذلك إلا أن يأتين بفاحشة مبينة فإن فعلن فاهجروهن في المضاجع واضربوهن ضربا غير مبرح فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا ألا إن لكم على نسائكم حقا محل الشاهد إن لكم على نسائكم حقا لن يكون لهكي أكم ما تنكم ولنسائكم عليكم حقا ثم ما تصل لهكي أكم فحقكم عليهن حقكم أكم ثم ألا يوقئن فروشكم من تكرهون كرسل زوند دوني بسشن فتركو إلى متمن دوكتيكي ولا يأذن في بيوتكم لمن تكرهون كان في قال وني شغو جدا سو باكي اذن شغو باين كو بكو يدي شغو ba dukuna da wannan haƙin mace koda wanta ne koda kaninta ne in ba sa tasawa da miji miji baya so zo gidansa to ba sai akai an hana zumuncin ba to wannan wannan ki ko kanin naki haramun naki shigo da ki cikin gida sai dai keke ne bi izini wajen mijin ki je ki dai jiya inda kun gane ko wannan yana daga cikin hadisan da za sai shiga can babin kuma za su zai yi shiga cikin wannan babin shi ne cewa amma al-ahadithu fa minha hadithu amr bin al-ahwas as-sabiq fi al-bab qabla cikin hadisai wadanda sun dace shiga wannan babu akwai hadisin amr bin al-ahwas wanda ya gabata a babin da yake kafin wannan wa an abi hurairah radiyallahu anhu qala rasulullahi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فلم تأته فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح متفق عليه وفي رواية لهما إذا باتت المرأة هاجرة فراش زوجها لعنتها الملائكة حتى تصبح وفي رواية قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والذي نفسي بيده ما من رجل يدع امرأته إلى فراشه فتعب عليه إلا كان الذي في السماء ساقطا عليها حتى يرضى عنها وانا حديثي أنك قولة أبو هريرة الله شكال الدابري يتي مزاء الله صلى الله عليه وآله وسلم ياتي إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فلم تأتيه إذن نمجي إكرامة تسا دوا تنفتسا فلم تأتيه سي بتزوم سبا فبات غضبان عليها سيقانا ينافشي لإتا سبود تاكزوا لعنتها الملائكة حتى تصبح تو ملائكو ذا تسئيني متى حسيتا ويقل ملائكو سنة تسئيني متى البركة وانا حديثي متفق عليه إمام البخاري دا إمام مسلم سكر ويكو وفي رواية لهما أوت رواية بخاري إذا باتت المرأة هاجرة فراش زوجها لعنتها الملائكة حتى تصبح idan mace ta waye gari ta kwana tana mai kaulacewa kin fitar mijinta mala'iku za su tsine mata har sai ta waye gari wa fi riwayatin lahum a wata riwaya ta bukhari da muslim wa fi riwayatin a wata riwaya ta da ban qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam manzo Allah ta da mutum Allah ta kara tabbata gare shi da iyalan gidansa ya ce wallazi nafsi bi yadihi na rantsi da wanda raina ke hannunsa ما من رجل يدع امرأته إلى فراشه ما هو نمتون لذي كلاهي ما تنسزوا قسم فتصى فتأبى عليه إتكم تكي تكنغ ليمسى إلا كان الذي في السماء ساخطا عليها فاتيسي ونديكي سماء يا يفكي ليسا waye wanda yake sama kansa. Hatta yarda anha, har sai in mijinta ya yarda. Su kaga hadisi daga manzon Allah ga zuwan kamar rana lokacin azhar, baka yi niyya ba, dole ne ka zo kan ya zaka yi. To wannan ne sai ka fasara sai ke laifi a kan. Har yanzu abin da dan zuwa nan sai wani ya ce Allah da sama. Waye ya faɗa nan manzon Allah ko Ja'far? Idan so kan garewa, so kan garewa, Ja'far ko manzon Allah? Yanzu ka zagi wanda ya faɗa, wa suka zaga? Ja'far ko manzon Allah? Hatta zo suka kofar mata suka zagi wanda ya ce Allah na sama, kuma ga shi manzon Allah ne ya faɗa. Kaga kin Allah, kaga dai ba mun zo bane da niyyar mai rabi, amma babu yanda muka iya, hadisin ya zo haka dan Allah ya zabi. Shi yasa da waɗansu ‘yan uwa suka same ni suka ce dan Allah kar ka yi rabi kan an ce kaza an ce kaza, nace ba zan iya muku alƙawari ba. Saboda me nace in kirawo lacca in ce zan yi rabi, wannan na yi muku alƙawari ba zan iya ba, amma kar in warware wancan zancen, wannan ba zan muku alƙawari ba, domin na sani ban sani ba sai na warware, da niyya ba da niyya ba sai na warware. Sai dai in bazan karanta aya ko alqur'ani ba, duk abinda aka yi a wajen kishar qur'ani ne, kishar hadisi ne, ni ko ba ni da abin karantarwa sai qur'ani sai hadisi. To kaga da ka sani da baka sani ba sai kai radi, da niyya ba da niyya ba sai kai radi. Yanzu aya manzo Allah ya rawace wallazi nafsi biyadihi ma min rajulin yada umratahu ila firatihi fata'aba alayhi illa kana allazi fis sama'i. Sai ka ce sai wanda yake ko ina ya yi fushi da ita, dan Allah sai ka fasara haka, larabcin zai taimake ka. Dole sai ka tafi sabai ba su yadda ka iya. A amintum man fi sama'i an yakhsifa bikum al-ardha fa idha hiya tamur, am amintum man fi sama'i an yursila alaykum hasiba fa sata'lamuna kayfa nadhir. Yarhamu man fil ardi yarhamukum man fis samaa. Qur'ani da hadisi haka suke tafiya. Qur'ani yace man fis samaa'i, hadisi yace man fis samaa'i. To sai wani ce a'a, man fi ko ina? Kulur da hadisin a cikin riwayoyinsa, a can gurin yace la'anat al mala'ikatu hatta tusbiha, a riwaya ta biyu ma la'anat al mala'ikatu hatta tusbiha, a riwaya ta uku illa kana alladhi fi as-sama'i sakitan 'alayha hatta yarda anha. Inda mun dauki riwayar farko da ta biyu, mala'iku za su yi ta tsine mata ne har ya zo a lokacin da gari ya waye, da gari ya waye sun daina tsinuwa din. Amma in muka dauki riwayar ta biyu ba, ko da gari ya waye mala'iku ba su daina mata Allah tsine ba, har sai mijin ya yi ne ya yarda. Ma'ana in da aka waye gari ya ci gaba da kulle ta a zuciya yana fushi da ita, ko da za a kai azhar, ko da za a kai al'asr, tana nan mala'iku na ta cewa Allah tsine miki, Allah wata rai, Allah ya miki kaza, suna ta tsine miki albarka don kin kwana cikin fatan mali. To kaga anan lalle miji na da babban haƙƙi kan mace ne. A can gurin yace idan miji ya kira ta, a nan gurin kuma yace ba ta hajiratan firashi zawji, idza batat al-mar'atu hajiratan firashi zawjiha, bai kira ta ba ita ce ta kwana cikin fatan, ne mai taimaka kasa koto da suke haka. To kuma karki dauka kike a to cikin nan bare in yi wata dabara, in yi kira ni da zance ba zan kaura cewa dakin daki ba, dan kila in nake zuwa ne za a tsine, ko in nake kwana dakin za a tsine, amma ba ku zo dakin sai ce gudun dine ko kai ka juyo inda take, ita kuma ta juya maka baya. Wallahi din dai sai mala'iku sun tsine ni, dan dai maqsudi shine al-istimta, ko muke ba shi dama ba, al-maqsudi shine antumakkinihi min nafsiki fayastamti abiki, ki ba shi dama ya hole da ke shakata da ke kuma kinki, saboda haka sai an tsine miki. Miji na da babban haƙƙi a kan mace. Kuma kar mace ta ce a to ai haila niki, da haka ma dan ban je ɗakin sa babu komai. Manzon Allah wani mutum ya zo ya tambaye shi, me ya halatta ga mata ta lokacin da take cikin haila, me da me ya halatta in yi? Manzon Allah ya ce ku isnaku kullu shay'in illa nikah, komai ka yi in banda saduwa. To kina haila an yadda ba zai sadu da ke ba, amma komai da manzon Allah ce fa haƙƙi ne yana da ke. Akwai lokacin da in sun yi ne kawai na so lullubar da ke yakin fada ne, amma ya fi ɗaya don yi jiɗin mintikin ki kan sanyi ya dame. Akwai lokacin da wani ya bude da ba a cikin kun yi dariya ba zan gutiya ka cike illa kana allazi fi samai saqitan alayha hatta yarda ana wa an abi hurayra radiyallahu anhu aidan anna rasulallahi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam qala لا يحل لامرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه ولا تأذن في بيته إلا بإذنه متفق عليه وانا حديثي أنكربوا لك أبو هريرة الله تقال إتاء قريب يتي للم أن الله صلى الله عليه وآله وسلم ياتي لا يحل لامرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه باتها لتا gamace ta ce za ta yi azumi na nafila mijinta na nan shahidun bi ma'ana hadirun gairu musafir yana nan ba yayi tafiya ba ba yayi bulaguro ba illa bi iznihi sai da izininsa ki ce zaki dauki azumin nafila ba zaki dauka ba sai in miji ya yarda da izininsa amma ramadan kan zaki dauka ko da ba da izininsa ba haka in kina azumin kafara zaki dauka ko da ba da izininsa ba haka idan zaki ba kance wannan zaki faɗi izini dan ba kance lokacin tarawatacce ne ko ki wanda ko ki wanda sai dai in ki iyakace shi don lokaci sanani to wannan din da ba kance wajibi ne zaki ko da ba da izinin sa amma na nafila matukar miji na gari sai kin nabi izinin sa amma in baya gari ka zaki azumin ki ba sai kin nabi izinin sa amma in baya gari kina tsammanin dawowa ta gobe ko jibi to in akwai yiwuwar ya bugo waya sai ki ce to ina neman izini zan yi azumi gobe dan kare dawo a rannan kuma kina cikin azumi in ku kika dauka ba ki tare da kin nemi izinin sa ba miji yana da dama ya karya miki azumi yanzu ki na son zuwa da ki ba yadda kika iya ba magana cewa kina azumi azumin ki ya tashi daga aiki wannan kuma kai ka sani ka ce ko da lahani damar ka ne ban ji ba kamar yamma su zama shimfiɗa masu raba shimfiɗa ba su da dabara ai kamata yi kullum kuna tare inda yi daga daiki mai yana raba shimfiɗa shi mai yana raba daiki sai da kawai burin ka canjin daiki yi wata rana kana daikin ta gobe kuma tana daikin ka wata rana kuna falo shi canjin wurin ma kansa wani sirri kullum a daki ɗaya sai ku gaji da ɗakin ɗakin mai gaji da ku to amma ko a ɗaki ɗaya kuma ko a ɗaki ɗaya kuma in talaka ne ba yadda zai ɗakin su ɗaya kowace ba maganin canza ɗakuna a ciki to sai a rinka canza shimfiɗa in wata rana an kalli gaba wata rana kalli yamma wata rana kalli kudu wata rana arewa ko mace mai dabara ita ce wadda take canjawa ɗakin ta yanayi kowane lokaci har kawai miji ya fita aiki kafin ya dawo da al'asar da ya saba gado yana bangon gabas sai kawai dawo ya gado ya koma bangon yamma yana neman sa masa jagora daki ya aka sai ga kamar wata mata ce aka kawo dakin bawa duk bayan wata ɗaya wata biyu aka sai ta canja aka wani labule ta mata tana da iri biyu idan ta sa wannan wani lokacin ta sa wani kalar kuma kullun za ta canja ka ta canja a gaban idansa dan an canja a gaban idansa ba barazanar su barazanar shine baya ya fita da wannan labulen sai dawo sai ga wani sabon labule kamar dakin wata sabuwar amarya ne aka to irin wannan da sai ka kawai mutum ya zama bai ta zai ai ta wa ai magance shi ba wani magance shi ta iya zama aure ne kawai ke kuma biki iya biki biki da biya ce kawai ku ta ga kina nan zauna ka ce sa sai ke ka kai labari ai magani ta yi masa ai mijin ta ce ha ku je ku yi ta surutun su shi ya san me yi ta ce ba wannan surutun shi ba ta shafe shi ba ai mijin ta ce ai sai ai da ta ce ai kaza 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 kawai mutane zai ce maka hisabi a gidanka muttafaqun alayhi bukhari da muslim suka rawaito wato wala ta azana fi baitihi illa bi iznihi katta ba wani iznin shigowa gidansa dole sai da iznin sa kaga nan gure ya kamata mata su gane irin wannan wani din nan da zai shigo ba ko mace ce ko namiji an gane ko koda mace ce yar uwarki zaki kawance da wata miji bai izini ba dole wannan kawancen ya tashi daga aiki dan ko dan ya gano wannan kaga zai yanke wannan alaka dan kar a fata musu ko dan su matan da su suke zuga mata kaga dole miji da ya gano wannan yana so ya zauna lafiya da matarsa sai ya yanke wannan alaka a dan duka ce ai ni bai sa a raba ni da wanda ba ni ga dangi ce ni kaza kaza ce ni kaza kaza ce duk kike nan sai su zuwa da wanda auren ke musu mun da wannan bai da amfani ko kuma ko Allah kalle zanto dai
biki sauke haƙin da yake wajibi a kanki ba, kuma Allah ya kama ki da wannan gobe kiyama. Allah ya tsare mu. Wa hadha lafzul Bukhari, wannan lafazi da muka karanta na Imam Bukhari ne, duk da cewa Imam Bukhari da Muslim sun yi tarayya wajen ruwaito shi wannan hadisi. An gane ko? وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته والأمير راع والرجل راع على أهل بيته والمرأة راعية على بيت زوجها وولده فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته متفق عليه. وعن حديث أنكر قولك عبد الله بن عمر الله تقال داقر سكين ما هيفينس عمر بن الخطاب عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم daga annabi sai da amincin Allah su ƙara tabbata gare shi da iyalan gidansa, kala ya ce kullukum ra'in, kowannen ku dan kiwo ne, makiyayi ne, an ba shi tsaro da gadi. Wa kullukum mas'ulun an ra'iyyati, kowannen ku abin tambaya ne gaban Allah dangane da kiwon da aka bai. Kowanne ɗaya daga cikin mu nan an ba shi kiwo, mace ko namiji. To sai dai kiwon da aka ba wane ya fi na wane faɗi, kiwon da ke hannun wane ya fi na wane faɗi. Wal amiru ra'in, sarki ɗan kiwo ne, sai an tambaye shi game da talakawansa. Tun tsakanin sarki da gwamna waye ɗan kiwo? Lafazin al'amir alawazin fa'il daga al'amir ne, mai ikon ba da umarni da ikon ya hana. Waye ke da wannan, sarki ko gwamna? Gaskiya kam irin tsayar da turawa suka yi wa sarakunan mu kenan, aka kwace dama ta umarni da hani a hannunsu, sai kawai aka bar su da rawani da fadawa da dawaki. Dan Allah ba haka bane ba, wannan fa gaskiya ce, ta san ranar gaskiya kuma ranar gaskiya sannan babu ranar wanka ba a koyi cibiya sai a kuri ranka da dai. Wannan shi ne cutar da suka yi musu, har ya zo a ce an yi constitution a ƙasa irin Najeriya mai mutum miliyan 20 daidai da bishiyoyi da ke bakin titi, miliyan 120 daidai da bishiyoyi da ke bakin titi akwai su a cikin constitution da yadda za a yi nasu da ganuwar gari duk an yi magana su, amma sarakuna silent ne, ba a ce komai a kansu ba, akwai su babu. Ba a ce kome ba, suka san akwai cin mutunci, akwai cin mutunci. Turawa sun kulla wannan ne ba don kome ba, sai don saboda galibi sarakunan da suka gani musamman damu na arewa, sarauta su taka su ne sun zo sun same ta kafaffiya ce a kan addini, a kan tubalin qala Allahu qala rasulullahi. Don dukkan sarakunan mai nan arewa sun karɓo tutacewa Usmanu, tutacewa Usmanu kuma ba wai tsin ba kawai suka karɓo suka sa kofar gidansu ba. Kowa an ba shi tuta ta musulunci tare da littafin Ihya Usunna wa Ikhmadul Bid'a, ya zo ya karanta wa talakawansa, inda sun ba su ci amana ce Usman dan Godiyo ba, duk ba fada da za a yi bid'a a arewa, duk sunnar manzon Allah za a yi. Wal amiru ra'in, shugaba makiyayi ne, kaga sai mu ce shugaba mai julu kenan. Shugaba makiyayi ne, jawabin ya gaskato akan gwamna, tabbas wannan zai gaskato akan gwamna, zai gaskato akan chairman na local government, zai gaskato akan shugaban kasa, zai gaskato akan dukkan wanda yake da wata imara a hannunsa. Har yanzu sarakuna din ba za ka kwace musu wannan nauyin da ke kansu ba, tunda har yanzu ana kirga jama'ar Kano a matsayin talakawansu, kuma gwamna ba zai iya mallakar Kano ba sai duk gwamnan da za a turo ko na soja ko na farar hula in dai ya zo Kano, ba zai iya mallakar kowace kasa ba sai da goyon bayan sarakuna din, tunda har yanzu jama'a suna ganin kima da daraja da mutuncin su waɗannan sarakuna, kuma su jama'a ake so a mallaka, dole sai an bi ta kan sarakunan kafin a mallake su. A kenan su kuma ya kamata su wuce wa talakawansu gaba kan duk abin da ya shafi talakawansu, abin da ya shafi wadataccen ruwan shansu, hasken lantarkinsu, tsaransu, lafiyarsu, education ɗinsu tun daga primary har zuwa abin da ke gaba da primary, wannan su wucewa mutanen su gaba su ga an yi musu. Dukkan hakimi ya ga gundumarsa a kowace wadataccen makaranta ko babu, in babu ya je samu chairman na local government da kansa ko ya kira shi fadarsa. Kaga chairman na local government shi ne ke da kuɗin kasa a hannu, amma hakimi na da matsayin da zai iya kira shi idan shi chairman na local government ya san hakimi ya tsare mutuncin sa. Kaga gwamna ke da kuɗin talakawa a hannunsa, amma idan sarki ya ga dama zai iya kira shi, mutakar sarki ya tsare mutuncin sa. kuma ya ce masa kaza da kaza za a yi. To tunda da yana da damar ya ce wannan, in bai ce ba gobe kiyama sai Allah ya tambaye shi. Shi kuma gwamna tunda an danka kudin talakawa a hannunsa, in bai musu aiki da su ba na daidai bukatar su, abinda suke bukata, gobe sai Allah ya tambaye shi. Haka sai mun local government sai Allah ya tambaye shi. Haka dukkan shugaban wata hukuma ko cibiya da za a danka kudi a hannunsa dan aiwatar da waɗansu ayyuka na jama'a na yau da gobe, wallahi idan bai ba sai Allah ya tambaye shi. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi, dukkanin ku kowa makiyayi ne kuma kowa za a tambaye shi kiwon da aka bar shi. Wal amiru ra'in, sarki dan kiwo ne ko shugaba dan kiwo ne. War rajulu ra'in ala ahli baitihi, namiji dan kiwo ne akan mutan gidansa. An dora maka amanar matanka da ƴaƴanka da yaranka da suke hidima karkashinka, dole ne ka kiyaye haƙƙin kowa a cikin daidai wa da bil ma'ruf. Wal mar'atu ra'iyatun ala bayti zawjiha, mace an ba ta kiwon gidan mijinta, an ba ta kiwo na ɗakin mijinta. Wa waladihi, da kuma ƴaƴanta, walad ya shafi mace ko namiji, duka ƴaƴa gaba daya an ba ta kiwon su. To awon ƴaƴan da ta haifa da ƴaƴan da kishiyar ta haifa, ya'yan da ita ta haifa ko ya'yan da ta zo ta tarar a gidan, tunda da suna dangantuwa ne zuwa ga mijin, su ya'yan wani bangare ne na jikin mijin. To ai ƙarya ne kike kina son miji ba kika san ya'yansa, ƙarya ne. In dai har kina so da kike so ya'yana, ka'ida ce ka san akwai matar da in tana son ka kai kaɗai single ɗin ka take, ba ruwanta da ya'yanka, ba ruwanta da iyayenka, ba ruwanta da mahaifiyarka ko mahaifinka ko yayyenka ko ɗannanka, duk abokanan adawarka kai kaɗai take so, kai yankin ka yadda karka haɗu da kowa. Za ta iya zaluntar ya'yanka, za ta iya rashin kunya da rashin mutunci ga mahaifanka, za ta iya wulakanta ƴan uwanka. Akwai kuma shi mamijin da in yana son mace ita kaɗai yake so, ba ruwanta da ya'yanta, musamman ya'yan da ba shi ne ya haife su ba, ya aure ta tana da ya'ya, ba ruwanta da yayyanta, ba ruwanta da ƙannanta, iyayenta duk ba su da kima ko mutunci a wurin. Yana gaida suna yi alal larurati, in sun yi katibus sun zo gida an haka. Wannan kuma ba shi ne ka'idar ta rayuwar auratayya ba. Ka'idar rayuwar auratayya, in kana so mutum sai ka so wanda yake tare da shi, ke ma in kina son mutum sai ki so wanda yake tare da shi, ƴaƴansa da ƴan'uwansa da yayyansa da ƙannansa bil ma'ruf, za ki yi mu'amala gurgurdan iyawar ki. An fahimci wannan ko? Sai manzo Allah ce fa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati, lalle kowannen ku dan kiwo ne kuma kowannen ku abin tambaya ne dangane da kiwon da aka bashi gobe kiyama, kowannen ku abin tambaya ne dangane da kiwon da aka bashi gobe kiyama. Wannan hadisi muttafaqun alayhi, Imam al-Bukhari da Imam Muslim suka rawaito. Lokacin da mutum ya auri mace tana da ƴaƴa baya da ƙarfin rike su, dama haƙƙin bai hau kansa ba, dole bane ai nan ba ya ki yaran bane, baya da hali kace ba, ko kansa kan baya da hali zai wa kansa riga ne, to balanta na wani. Kuma idan mace ta zo da ƴaƴa gidanka, ita tana da ikon rike wannan ƴaƴan bayan sun rabu da miji, ga ƙa'ida ce ne in ta yi aure rukun ya'ya zai koma wurin ubanu. To amma sai mijin da ta aura ya ce babu komai, kya iya zuwa da ya'yan, a nan gurin kawai abin da ya ba ta dama na ta zo da ya'yan kenan, amma ba lallai bane ciyar da su a kai, ciyarwar tana wurin mahaifinsu, shi zai rinka aiko musu da abinci da sutura da kuɗin makaranta da komai shi zai. Amma shi namijin da ya auri matar, in ya ga cewa zai iya wa ƴaƴan dan ihsani, ya halatta, amma ba Allah ne ya wajabta masa ba. Kun gane, da zaran namiji ya rabu da mace, wa yake da ƴancin rufe ɗa? Ko ku san hadisin manzon Allah mai kai, uwa ce take da ikon rufe ɗa? Uwa ce. Manzon Allah ya ce anti ahaqqu bihi ma lam tankihi. Wata mace ce suka rabu da miji, tana rike da ɗan, sai ubangiji zai kwaci, sai matar ta je wajen manzon Allah ta ce wannan ɗan da kake gani ciki na nan ne mazubinsa kamar bokitin da aka zuba shi wata tara. mama na shine abincinsa, madarakcinsa har yi girma, kirjina nan ne dakalinsa da yake kai kawo, yanzu ga shi ya girma babansa yana so ya kwashi. Sai manzo Allah ce anti a haqqu bihi ma lam tanki, sai kika fitar da kirje kayan ki matukar biki a wurin ki za ki rike ki. Ita rukun ne naka, kiyarwa dole uban ne zai kawo kudin tefani, shi zai kawo tufafi, shi zai kawo sabulun wanki da wanka. Shari'ar musulunci ta wajabta masa wannan. Ita aikin rukun ɗan da manzo Allah ce ma lam tanki matukar biki a wurin ba, wannan yana nufin me? Idan ta yi aure, nauyi ya koma wurin wa? Wurin uba ke. Kamar yaya? Ko wata na, ko shekara goma ne. Wannan ta wuce za ka yi danka kwaci. Ina ji da aka yi hadisi nan ya shafi ka sauran wani Allah ba. Idan aka yi kaza na sai kaza, idan aka yi kaza gani. Allah ina ji ya shafi ka wani bangare da abu. Shi ke nan idan ta ce ba ta so, sai uba ya karfi kayan. Amma wallahi matukar ta ce tana so, manzan Allah ya ce an ce a haƙƙu bihi ma lam tanki. An ce a haƙƙu bihi ma lam tanki, haka manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam. To kuma sai a ce mai ce, kada ba wata magana. Ina za ka kai?
A ce mun kayan nawa? Kai bala ne. Allah sire.
An fahimci wannan da kyau? Wata matar ta sake zuwa wajen manzon Allah ta ce ga ɗana ne ni na haifi, muka rabu da mahaifinsa, ga shi yana taimakona har yana ɗebo mun ruwa a rijiyar gidansu wane, ga shi ubansa ya zo zai kwaji. Manzon Allah ya sake take ce kika fi jinjin sarki yake dai. Wata matar daban wannan daban. To wai dama su waye masu haƙƙi rabo? Dama mutum biyu ne, uwa da uba da ƙanwar uwa. Idan aka ce ba uwa ba uba, wa fi jinjin sarki yake da? Yanzu ba da nan fata ba da ta zaku yi kanan uba ko uwan uba. Kanwar kuwa ita ce ta fi su haƙƙi. Dan manzo Allah ya ce innamal khalatu bi manzilatil ummi. Ita khala ita ce yar uwa ko kanwar kuwa bi manzilatil ummi, matsayinta matsayin uwa wajen haƙƙin rike da. Wannan ko ya faru lokacin da Hamza ibn Abdul Muttalib ya rasu. Yana da ƴa mai suna Imara. Imara bayan annabi ya zo Makka umratul qada ya yi umra zai fita, sai yarinyar karama sai ta ga Ali bin Abi Talib sai ta biyo shi, sai Ali bin Abi Talib ya dauke ta sai ya miƙa wajen Fatima yake zai rike ta, tunda yar babba na ce. Kaga yana dangantaka da wa? Babanta. Babanta kamar dan uwa ne ga mahaifinta. An gane ko? Kanin mahaifin uwa ne ga mahaifinta. To sai Ja'far ibn Abi Talib wanda dan uwan Aliyu ne, shi ma sai ce ni zan rike ta, ai baka fi dangantaka da ita ba, yadda kake jin kai yar babban ka ce ne ba, yar babban ka. Sai kuma Zaid bin Haritha ya zo ya ce ai yar dan uwa na ce. Har da ya haɗa Zaid kuma da Hamza ba gidan su ɗaya ba. Amma manzon Allah haɗa su yin wantaka ta musulunci ta kanu. Yanzu mutum uku suna rigima akan me? Akan wannan ya shi Ja'far sai yake bayan kasancewar ta yar babba na, khalarta ita ce yar uwar mahaifiyarta Asma'u bint Umayr yake tana wuri na ina a wurinka. Sai manzon Allah ya karbi yarinyar sai yake a kaiwa wannan khalarta ka matar Ja'far, innamal khalatu bi manzilatil ummi sallallahu alaihi wasallam. To yanzu da haka rabu da uba, mace ta rike ya sai ta rasu, ƙanwata tana nan koyarta, tsakanin uban yarinyar da ƙanwata koyarta wa ya fi ƴaƴanta rike ya? Ƙanwar uwa ko yar uwa sama da uwa? Ita ma sai in ba ta da miji a sasan akan wanta. In ba ta da miji kuma ita ma in tana da miji ce karɓo ki rike na ba ki izini ki kira. Kudin ciyarwa na hannun uba, amma rike yara. Duk wannan menene hikima a nan gurin? Ita mace ce ta fi namiji tausayin yaro. To menene? Jafar din shi ba yana son a bashi ba da gaba daya, amma yanzu ba an bashi bane dan kasancewar sa Jafar, an bayar ne ga ita wannan kala da ina fatan kun fahimta. To kun ga irin waɗannan hukunce hukunce in ba muna komawa hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba sai a zo a yi tarjuma da mu. Yanzu duk wanda ya rabu da mace idan yana so ya musguna mata sai ya kwace ta musamman in ya ga tana so. To kaga wannan kuma saba sunnar manzon Allah ne, ba ka da incin da za ka kwace mata. Anti ahaqqu bihi ma lam tanki. To Ibn al-Qayyim da Sheikhul Islam Ibn Taymiyya malamin sa sun yi bayanai daban-daban, suka ce haƙiƙa Allah haƙiƙa wannan tartibi haka manzon Allah ya yi. Amma wannan a lokacin da yaro yake karami bai fara karban taujihi ba, bai fara karban umarni da hani ba. Idan yaro ya kai matsayin ya fara karban taujihi umarni da hani, to za a ga ayyuhuma aslahu lahu, wa ya fi dacewa wannan yaron, me ya zama masa maslaha, shin ya zama auren uba ne ya fi maslaha ko auren uwa? Wannan fa idan yaro ya kai yastaqillu bi nafsihi, zai iya shiga bataki da kansa, in ya yi bayan gida ko bole ya kama ruwa ya fahimta a kansa majina, ya kai shekaru bakwai zuwa takwas kenan, ya rinka jin ba larura ba ne bukatuwarsa zuwa ga mahaifiyarsa. To a nan gudun sai a kalli ayyuhuma aslahu lahu, me ya fi zama masa maslaha, shin zamansa auren uwa ya fi maslaha don wani uban gara uwar da shi sai a bar shi auren uwa, shin zamansa auren uba ya fi maslaha sai a karɓo shi don wannan maslaha ɗin? Amma kafin ya kai wannan shekarun kawai da wahidan yana wurin uwa ne shi ne fi tantanta an ce a haƙƙu bi imalar taki. Duka dai wannan ina jin reshe ne ba shi ne asalin karatunmu ba, amma dai alhamdulillah mun dan ba da fa'ida sai mu wuce. Wa an abi aliyin talq ibn ali radiyallahu an anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qala idza da'a ar-rajul zawjatahu li hajatihi فلتأته وإن كانت على التنور. من الله صلى الله عليه وسلم يأتي إذا دعا الرجل زوجته إلى حاجته لحاجته إذا مجي يكلام تسا دنغني دبكات السا واتو هنا بكات السا دوا لإتا فلتأته تو سيت زومسا وإن كانت على التنور koda tana kan tanda wato ta gasa ta abin nan din waina, koda tana soya kosai ko tana tuyar waina, in dai kaga mai tuyar waina ba ta zanto mashi gula don lokacin da ta zuba wannan waina din, ka san ba ta san kuma ta dauki lokaci dan wannan za ta yi, to manzon Allah ce ba za ta ce bari ta jira sai ta juya wainar ta gasu ba ta tafi wurin miji, dole ta tafi. Wa in kan ala tanuri, koda tana kan tandero na tuyar waina. Ina fatan kun fahimta wannan dukkan wannan karfin haƙƙin mai mun, kuma da wannan ne wadansu abin nan malamai suke cewa a ce wannan ya nuna karfin sha'awa, waye wani ne karfin sha'awa tsakanin mace da namiji? Namiji ya fi karfin sha'awa, namiji ya fi karfin sha'awa, idan haka aka halatta masa ya auri mata nawa?
Hudu.
Ita kuma sai dai miji ta. Wannan banda na wadir irin ɗaiɗai ku waɗanda suke da wani hali nasu na kansu, wannan ga aina iya samu su a cikin maza a same su cikin mata, amma dai mafi rinjayen mazaje da mafi rinjayen mataye, to su mazaje ɗin sun fi mataye girman shi, sun fi mataye girman shi, ga shi dare ɗaya ne kawai fa aka ce idan mutum ya kiraye ta bai je ba za a tsine mata, amma shi ko in yi mata yaji ta aka yi kare wuce wata hudu. للذين يؤذون من نسائهم تربصوا أربعة أشهر أجراش وتقول أما جنكو دليل ديا بذي إيها قربا داك تاك مراءة الهيك الله. رواه الترمذي والنسائي إمام الترمذي والنسائي ذكر ويتو وقال الترمذي حديث حسن صحيح. إمام الترمذي في حديث إنه حسن صحيح حديث نين وان ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه واله وسلم دغا ابو هريره دغا النبي صلى الله عليه وسلم الله قال تبتها غريت دا ايالن جدان قال ياتي لو كنت امرا احدا ان يسجد لاحد لامرت المراه ان تسجد لزوجها. ماذا الله تي لو كنت امرا احدا ان يسجد لاحد ان دا كسنتي مي عمرتن وني yayin sujada ga wani la'amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha da na umarci mace ta yi sujada ga mijinta rawahu at-tirmidhi wa qala hadithun hasanun sahih hadithun hasanun sahih wa an ummi salamata radiyallahu anhu عن النبي قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أي امرأة ماتت هكذا وزوجها عنها راض دخلت الجنة وأن حديثي أنكر قولك أمي سلمة الله شكال جاء قريتها يأتي من ذا الله صلى الله عليه وسلم يأتي أي امرأة ماتت دكا ماتت تموت وزوجها عنها راض مجنتنا من يداد إيتا دخلت الجنة ذات جاء الجنة wannan mai girman haƙƙin miji a can wurin manzo Allah ce da zai umarci wani yiwa wani sujada da ya umarci mace da ya sujada ga wani to sai bai umarce ta ba ma'ana da zai yi umarni da wannan za a sa yanzu ya halatta wani yiwa wani sujada ba ya halatta wani yiwa wani sujada wa an mu'adh bin jabal radiyallahu an an-nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da take ne to albaniya zai ifanta shi wadannan da ofere to mana bai da ingantacce ne ko shakka ba law kuntu amran ahdan an yuzil ahd la matu ba'da an tuzil lirujha wannan ingantacce ne sai da zaifi din wannan ayi mamratin matar wa zawjaha an harat wannan kan ban duba shi ba amma wannan na tsaya cikin irwaul galil fi takhrij ahadith manazil sabil وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا تؤذي امرأة زوجها في الدنيا إلا قالت زوجته من الحور العين لا تؤذيه قاتلك الله فإنما هو عندك دخيل يوشك أن يفارقك إلينا رواه الترمذي وقال حديث حسن وإنما يا إنجلتا وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه an karɓo daga Mu'adh bin Jabal Allah shi kare da a gare shi anin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga manzon Allah tsira da mutun Allah shi kare tabbata gare shi da iyalan gidansa manzon Allah din ya ce qala la tu'zi imra'atun zawjaha kada mace ta ce za ta cutar da mijinta fi duniya anan duniya ko kuma la tu'zi imra'atun zawjaha mace ba za ta cutar da mijinta ba anan duniya wanda ba matar aure bai je biye mata sai kaga dama wannan ai kowa san halaka ce a sarri zai biye mata mutum ya yi shekara biyar shekara tara wani shekara goma yana daduro da matar banza ba ya tafiya kawai yana mata yana kashe mata kudin da mata su gida yanzu kudin da ya kashe mata cikin shekara goma idan da za a tara su a asusu naira nawa ne ka kaddara ko da mutum mai matsakaicin samu da yake da matar banza shekara goma suna da alaka abin da ya kashe mata yana da yawa to kaga babbar fitina kina yan kuma matar ta ce idan Allah ga dama sai jarrabe ka da matar da ba ta san Allah ba ta san masa ita fama da ita kai ta rikici da ita kai kana son ashiriya ita ba ta son ashiriya kai ka farfado ita kuma ta kasa farfado kai ka waye game da addini ita kuma ta ki waye ba ta baka kowane irin haɗin kai sai ga mutum a waje ahlus sunna cikakkiyar kamul awwal number 1 ahlus sunna wal jamaa amma idan je gida babu idda iya matar sa ta bid'a tana zuwa wajen bokaye tana kari ga maroka bai isa ya ce komai ba din yi magana a gaibiya masa bakar magana to kaga akwai fitina da take wannan shi yasa manzon Allah yake cewa mafi alherin duk kayayyakin duniya na jin daɗi shi da ya mace ta gari almar'atu salihah mace ta gari mace ta gari kuma ita ce wadda lokacin da duk ka umarce ta za ta bi in ka kalle ta za ka yi farin ciki in baka nan za ta tsare ka game da kanta da kuma dukiyarka za ta kiyaye maka kanta ta kiyaye dukiyar ta mace ta gari ke duk wanda take so ta zanto mace saliha amintacciya yardacciya a wurin ubangijinta haka ya kamata ta yi idan miji ya mata umarni ta bi kanta gangare masa sai fa in ya yi umarni da a saba wa Allah ne to an Allah ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq idan miji ya kalle ta yayi farin ciki saboda ta iya tsafta tsaftar jikinta da tsaftar gidanta da tsaftar ko'ina sannan kuma ta iya ado sannan kuma tana da murmushi da sakin fuska kaga in miji ya kalle ta zai farin ciki kenan
sannan in baya nan za ta yi gadin kanta ta yi gadin dukiyarsa, to wannan ita ce mace saliha wadda manzon Allah ya ce ita tafi komai daɗi a duniya, inda mutum ya same ta ba da himmar da tafi ta cikin ni'imomin duniya. To sai mutum ya ta a nan wurin don saboda yau an ce akwai lacca da daddare nan, abin da muka faɗa ya zama daidai, Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure kuma Allah shi ya fi mana. Naka ba ya zo ya zama naka, ma'ana wanda bai cancance ka ba shi ne dakhil. Shi miji bai sanar da matarsa wannan hadisi ba, yaya za a yi kenan? Duk da haka dai idan ta kaura ce wa shimfidarsa la'anta ta mafinta, akwai waɗansu ababe wanda jahiltarsu ba ulfi ba ne a shari'a, musamman ababen da suke da alaƙa da haƙƙin wani, don ka jajirce shi baya nuna cewa baka da haƙƙin, har sai shi mai haƙƙin ya yafi. Da haka ko da mace wai ba ta san wannan hadisin ba, me ana ta sani? Me yasa iyayenta ba su sa ta makaranta ba? Me yasa iyayenta ta yi girma ta yi wayo ba ta je islamiya ba? Walle ta shiga wani wannan ta shiga ciki ko da ba ta sani ba, sai dai kawai za a ce laifin tana da sauki sama da inda a ce ta sani take amfani da shi. Wannan dai zan iya cewa ita ce tambayar kawai da take da alaƙa da abin da muka karanta. Mai tambaya ta biyu, wani ya zurfi na bikin murhin da Allah ji yobi hin, wannan ana nufin mace ta sa gyale ne in za ta fita. Fassara ce ta aya, wani ya zurfi na bikin murhin na su sanya marfin kai ɗinsu Allah ji yobi hin na kan kirjinsu. Abin nufi bayan mace ta lalluko ta rufe kanta, to ragowar sai ta rufe kirjinta da shi, ko da tana da riga a ciki, don saboda ta ƙara suturtuwa saboda suturtuwar da ta yi da. Shi ne wale zurfi na bikin wurin inda Allah shi yubi ne. Wale kusa. Satin rage kudin ce fale da mata suke ya zama al'ada su. To sata suke yi, ha'inci ne suke. Ba za mu ce sata ta yanke hannu ba, ha'inci. Mu sai Allah ya kama su da wani ranar tashin kiyama. To wannan kuma da miji ya mutu abuwa shi kenan, tsakanin ta Allah ta kare dokar Allah kuma sai ta ce insu yi fadi. Shi da illar rashin karantar da mata din kenan, sai su yi ta shirme saboda ba su fahimci addini ba. To da aka karantar da su su fahimci addini yana da matuƙar muhimmanci, ba yadda za a yi ya mace ta samu ƴancin da take bukata in ba ta san addini. Yanzu hadisin da muka karanta yau wayewa hidima ya mace ko namiji? Ya mace. Hadisin da yake magana kai idan an yi jayayya waki da ikon faɗa, so nawa ne namiji zai zo ya ce ai shi ne uba ya kwace ya fi fisa? Amma ka ce an ba ta haƙƙi, an ba wa ƙanwarta ma haƙƙi. Wani zai tunanin ita ƙanwar mata a suwa har za a ce a ba ta ɗa? Amma ka ce manzo Allah ce innama khalaf bi manzilati ummi, eh kawar mahaifiyar ta ma ina kawar ta tafi kaka mace ko namiji karfi wajen rike ta, tafi kanan ku ba ta kuwan ku ba tafi su ka sun da nasan hadisi ne nasan ta da wannan can ku duk ba hadisi da ce a ba su, sai dai kawai maslaha za ta sa a ba su.
Malaman lokacin rubon wannan ya
ba ita ta ga dama ba, idan ita ta ga dama ta ce ba za ta yi aure ba, ta kai kuma dan ta ka sake ta dole sai ta yi aure, ka kyale ta mana ita ta ga dama za ta zauna a haka. Kuma wani abu ma da ya kamata ku gane, yawanci idan ka ga mace ta rike ta karfi da yaki, to wata kan zai zanto kila tana kallon maslahar yaron da cewa dan karami ne yana bukatan kulawa, wata kuma gani take in tana rike da dan za ka dawo, tana son ka ne har yanzu, ko da ta yi wata barazana ba na san shi ba ka suke wani ba, rike ɗan shi zai rika kawo ka a kan kari wani lokaci, ka zo ɗan ka ga ɗan ita kuma ta samu dama ta ganka, in ka tafi da ɗan kuma kun ta daina ganin ka ke ba sa ran za a ɗan waɗansu mata wasu na ce to wannan azalumai ne dan ka bar wa mace da ka sani ciyarwa tana wurin ka wa alal mauludi lahu rizquhunna wa kisuwatuhunna babin gaba to akan wannan zai magana kan annafaka ya kamata mu gane wannan idan mun zo babin gaba za ku ji sosai da sosai ciyarwa ka tana kamar dole wa alal mauludi lahu rizquhunna wa kisuwatuhunna na'am kamar mace kuma
da aure dole ku kike da mijin ta wanda kike mai
a dama ita za ta kashe a wurin da ya tun farko da kawo a wurin dole ba ta so kawai za ta ce ba ta so aure ya riga ya mutu kenan tana da ikon fask dan ba saki ba ne fask ake manzo Allah ya ba ta khayar ne ko ta ce za ta ci gaba da zama haka ta yi hakuri ta yi tawakkali haka Allah ya kaddaro ko kuma ta ce za ta lalata wurin ba ta da iko mai a gaskiya in aka yi wa yarinya auren dole ba tare da tana so ba sakamakon haka ta ki yadda da mijin ba ta shiga cikin wannan hadisin da cikin wannan hadisun ba ya kamata iyaye su fahimci wannan auren dole kwata-kwata baya cikin addinin musulunci iyaye sai dai ku bi wa yarinya shawara kan wa ya kamata ta zaɓa don kace zaɓan tumun dare amma tursa sa ta bisa dole ba wannan baya cikin hadisun manzo Allah ya hana shi ne ijibar ɗin kai tursa sa wa matsantawa mutum a matsantawa ya mace ta wurin da ba su ya saba hadisun neman izinin ta to mai hadisin ya ce a tsayibu a haɓɓa binafsa ya mini waliya wal bikir tusta a zan haka nan san hadisin ya ce ita kan ba zaura dama ba ma zai ce mata komai ita za ta ce gashi ina son wani amma budurwa saboda ɗabi'ar ta kunya shi yasa aka ce tusta'azan sai a nemi izinin ta kin yadda a daura miki aure da wani wa izinu hasu ma tuha manzo Allah ce idan aka ce kin yadda sai ta yi shiru to ta yadda kenan in ta yi shiru ita ce ba ta yadda ba to ba za a daura ba da ba ta da iko da za a ce tusta'azan ashe tamliku al-izn ita suke mallakar izini kafin a daura kuɗi. Ƙanwar matar ka yi ba muharramar ka wace ba ya zaka yi mu'amala da ita kamar mu'amala da ƙanwar ka ba zai yi ba. A to ce aka yi dole sai kun keɓanta kai da ita? Idan yana wurin matar ma bayan ta yi aure sai kun ita ma ce aka sai kun ce bantar ita kaddara yana wurin matar sai ta yi aure a gidan wani dan yana can za ka je kun ce bantar ita ne ba ka yi ba kalwa da ita idan ka yi kalwa da ita ka yi shiga cikin muhazu abin da sai ya ta
kowai
kawai da ana yake mutu sai aure ya mutu ba dai kawai za ka ce ana yake ba idan an ribace mutane a matsayin fursunonin yaki ke wannan kuma kana kai fursunan yaki kana da abin da za ka yi ne na wani kusa
kamar wanda mutumin da ya fara samun mutum ne a wajen shi da wato kuma tana yi kuma tana kawai da yin su da mutum da tana yi wata rikon kuma wata rikon kuma wata rikon
laifi ne mace ta ringa daukan abinci da ta dafa ta ringa kaiwa gidansu ko wani gida ba tare da izinin miji ba laifi ne abin da ya halatta ta bayar ba tare da izinin miji ba shine abin da ya zama ya doro akan bukatar gida a akwai lokacin da za a rage abinci kashi a tukunya wanda ba ya zama lalatacce ba, in an bar shi ma za a yi hasara to sai ta bayar da dukkan mai bukata ko gidansu ne ko nuri. Amma in ta kara dama ta san ya fi karfin bukatar gida don ta aika wa kawayenta don ta aika yan uwanta ba da izinin miji ba laifi ne. Dan manzo Allah ya nuna cewa haramun ne mace ta dauki wani abu cikin dukiyar mijinta ta bayar. Sai wata mace sai aka tambaye shi, wani sahabi ya tambaye shi ya ce ko da abinci ne sai sai yo a cikin dukiyar mu me yafi muhimmanci sama da abinci? Da haka idan mace tana son idan ta yi girki ta aika gidansu to sai ta nemi izinin miji. In kuma ta san ɗabi'ar mijin ba zai damu ba dan an kai to wannan za ta iya kaiwa. A ɗabi'ar sa haka kira shi in yi jima zai ji daɗi zai farce to sai ta kai. Amma in ta san ɗabi'ar sa baya so to sai ta nemi izinin su tukuna. In bai ba ta izini ba sai ta aikata haram. Yanzu ka kawo wata hala ne na jira. Shehun Arin abu ne kawai ya bujiro wani dan uwansa ya zo. Wannan ana magana ku kullum sai ta dafa ta kai ɗabi'ar ta. Kaga ba ma ya zama wancan dokar. Wannan kai idan wani almajiri ya zo yana cikin halin zigarta waɗansu baki suka fado gida ba tsammani ba bukata ba tsammani ba za su ɗauka ta ba su ba. Wannan ai daban. Wannan bijirewa ne wannan kamfani. Wannan ya zama hukuk. Bijire ma iyaye ne da rashin bayar da haƙƙinsu daidai. Mutum a dora musu wasu tukunya da nau'in abinci da banshi da matarsa da ya'yansa mahaifiyarsa kuma mahaifiyarsa a yi mata wani girkin daban. Kansa da wannan ta fuskar daraja wannan cin mutuncin mahaifiyarsa ne. Idan bukata ce girki take son abinci iri kaza ta faɗa haka babu laifi. Ko kuma a yanayin lafiyar jikinta irin masu diabetes ko ba sa cin kaza ba sa cin kaza ba sa cin kaza sai wake sai alkama sai ba sa cin tuwo ba mu tuwo shi kai ba likita bane wasu to sai a cin sai a yi mata wanda yake daidai bukata take. Amma matukar ba bukata ce ta sa haka ba kawai shi da dai yake ganin ita ba ta dace ta ji dadi ba tun da zo ba to wannan ya zama rashin mutunci ga mahaifiyarsa da kyauta ya wulakanta take ba ta yi laifi ba. Idan matar ta ɗauka cikin mai daɗin ta kaiwa mahaifiyar miji ba ta yi laifi ba ta yi ƙoƙarin isa salaha ne ba sa san ta tsakanin su na damar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayar shi ne idan mutum yana da wata mace sai ya aure to wanda ya aure idan ba zaura ce yana da kwana uku da ita in budurwa ce kwana bakwai bayan ya kammala kwana uku nan ko bakwai sannan sai ya zo a ci gaba da rabon kwana daidai wa daida gwargwadon yadda suka yi ittifaki shi da su. Za a zauna ne a yi magana kwana nawa na zabi daga ranar da ya gama bakwai ɗin ɗakin amarya in budurwa ce ko uku in bazawara ce sai ya zo a zauna ne ta rubu ne ga to yanzu magana ce kuma ta rabon kwana kwana nawa kuke gani ya kamata a raba shi ne abinda ake kira adalci ba a ce dole kwana ɗaya ko kwana biyu yadda duk kuka ittifaki kai da su da ta tayin gama mana sai sai ke sauri na za ka. Idan aka ce za a riƙa yin kwana biyu ya halatta, idan aka ce kwana uku ya halatta, idan aka ce kwana daidai ya halatta, idan aka ce wata-wata ya halatta. Shin wannan watan ana cikin kwanan na wancan ne wata bai zuwa kuma na wancan ya halatta. Abinda ake so da ya adalci. Idan kuma shi daren gaba ɗaya ma aka ce za a rinka raba shi awa shida shida. Daga karfe shida na yamma zuwa sha biyu na dare ana ɗakin wance, daga sha biyu ta yi kuma zuwa karfe shida na safe ana ɗakin wance ya halatta. Adalci kawai ake bukata, amma shari'a ba ta ce muku dole sai kwana kaza ko ake da ya raba daidai. Bari in kammala mana kai me yasa kin kai wannan kai kwana hana shi. Idan an yi wannan an yarda cewa kwana ɗaya za a yi ko kwana biyu sai magana ta yana za a fara. a nan gurin idan amarya ta ce a ba community da ni kwana baka wuri na faru su zan gurgida shi kenan ba wani amarya. Idan uwar gida ta ce a ba komai ka faru ta can din sai sashi koma dakin amarya faru kwana biyu. Idan kowace ta ce ita ba ta yadda ba ta ɗakin ta za a fara to sai a yi ƙuri'a. Ta ɗaya daga cikin hanyoyin ƙuri'a wato ki kwandala ce ke kan sarki ke kome lamara shi kenan. A jefa sule din duk wanda ya faɗo in kan sarki ya faɗo to wanda ta zaɓi kan sarki in kuma lamara ta faso ko kuma a rubuta takarda haka wannan takardar a rubuta kwana wannan kuma a bar ta ba komai a ce a linki da haka lillika lillika ka wuce ta ce ta kowace ta zaɓa duk wanda ta zaɓa an ce kwana to shi kenan wanda kuma ta ɗauko yamci sai ta ɗauko yamci to sai a faro wanda aka ƙuri'a ta faɗa kanta. Wannan fa duk saboda adalci na musulunci wannan shi ne tsari wanda manzon Allah ya faɗa cikin wancan hadisi. Akwai wani hadisin daban da manzon Allah ya aure wata bazawara ya ce kina da kwana uku yanzu da yake naki ne kwana uku farko sannan bayan sun kare sai a ci gaba da rabo tsakaninki da matan gida in kun kina so to zan ba ki kwana bakwai to amma kuma dole kuma kowace sai na zo na ba ta kwana bakwai sannan kuma sai a koma rabo yadda aka saba. Sai ba zaura su lafi wannan ko dai a ba ta hukunta na farko ta riga ta samu hukunta ba ba bayyana sai a zo a ci gaba da mai rabo ko kuma kin yadda in ba ta bakwai amma kuma kowace kuma sai an ba ta bakwai sannan kuma sai a ci gaba da rabo yadda aka saba sai ta zaɓi wanda ya fi in ta zaɓi wancan ya yi. Ba sanarwa bane ba akwai wata riba a ciki da ta kwana bakwai ta samu bakwai a jere. To shi ne ai ba dai ta samu bakwai ba jere ta in ba haka bada uku kaɗai za ta samu shi ne amfanar tunda karan farko ne bakwai ɗin a jere yana da muhimmanci ita aurenta shi ma auren su yana da muhimmanci. Duk hadisan suna nan cikin bulugul marabu da kudu wa kudu wancan bai kare ba mai kace kai wato ku gane adalci shari'ar musulunci ta wajabta ga dukkan mutumin da yake da mace sama da daya adalci kuma ka raba kwana daidai wa daida sannan kuma abin ji daidai wa daida ba na nufin daidai wa daida adadin mudu a kimar abincin don abin da wancan za su ci ba shi ne wancan za su ci ba kowace abu daidai cin cikinta haka tufafi daidai wa daida abin da nake nufi ba ina nufin adadin yadin ba ta iya wancan doguwa ce in za a sai shadda tana bukatan yadi takwas ko tara wancan kuma ba doguwa ba ce kila yadi biyar ya ishe ta to adalci din shine wancan kai mata takwas wannan kai mata biyar amma yanzu to quality din su iri ɗaya dukkanin su shadda ce ko yar China ko yar English ko in wani lace ne ko ma menene dai ya zanto darajar su daya amma adadin kowace daidai da nata wanda zai wadace ta idan wancan jikinta ya fi karfin a tamfa turmi ɗaya sai an ba ta turmi ɗaya da rabi wancan kuma turmi ɗaya ma ya mata yawa to sai wannan a ba ta ɗayan wancan a ba ta ɗaya da rabi shine adalci a musulunci kun fahimta to wannan rabon kwana abinci sutura da kuma ɗakin kwana wurin kwana ɗin ina nufin gidan wancan tana da ɗaki da rumfa da banɗaki a ɗaya subcontent wancan ma sai a mata irin wannan kana zo wannan amarya an ware mata gida guda ita kadai kuma wadancan matan da za su ma'ana wannan a ware ta ita kadai a gida da ɗakuna wadatattu da banɗakin ta wadancan kuma a ware a haɗa su su kuma suna sharing banɗaki ɗaya ko falo ɗaya suna tarayya da juna wannan rashin adalci dole irin ɗakin da ka ajiye wancan shi za ka ajiye wancan ba ba bai guda hudu ba kenan rabon kwana da abin da ya shafi abinci da abin da ya shafi sutura da kuma abin da ya shafi wurin matsuguni wurin zama ɗin to wannan shi kaɗai aka wajabta ma adalci amma abinda kake tambaya akai wajen ka kwana ɗakin waccan ka fita da safe karfe 10 waccan kuma ka fita karfe 8 in akwai abin da ya fitar da kai 8 din ba wanda zance kai zalunci ko dawowa ka waccan ka dawo karfe 4 na yamma waccan ko baka dawo ba sai karfe 6 ba wanda zance kai zalunci ha ko abin da rike ka ba wanda ya iyakance ma karfe kaza zaka dawo sai dai akwai lokacin da yake baka da uzuri dan kai jinkiri a waje yanzu bayan an dakta da isha'i kan kowa ya zai tafi gida ne in ba wani zai lalace ba ko ba haka to amma a ce sai an yi kididdigar awanni ko adadin magana ko adadin saduwa cikin dare din duk shari'a ba ta ce sai an kirga wannan ba kwanan shi ne nata sannan daga kwanan din a can ɗakin sai ya kasance gaba ɗaya barci ba da niyya ba rashin lafiya ta kama ka ba da niyya ba baka yi komai ba har garin Allah ya waye wannan kwana dai ba a ce sai an yi gara'insa ya wuce in kai da gangan ka bai da ɗakin wancan wurin hutu ka yi barci don ka tara ƙarfi gobe ka je can ko kuma wannan Allah ya sani wannan shine gaskiyar labari amma ba da niyya ba barci ne ya ɗauke ka ko kawai a ranar gaba ɗaya ba ka da sha'awa ba wanda zai ce maka dole a wannan daren sai ka yi jima'i ba zai yi ko kuma wance yanayinta mutum zai iya kusanta ta sau biyu cikin dare wance kuma sau ɗaya ba wanda zai ce tunda a nan ka kusanci wance sau biyu can ba idan ka ji dole sai ka yi sau biyu ta iya wa sau ɗaya kawai za ka kusanci ta ko ya kuri ina zama sofiri da yawa ina faɗin ababen da suke na lungu idan aka ce za a ji kunya ba za a faɗe su ba za a gane hukuncin ba kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana tare da matarsa Aisha take cewa Yusuf da dama da wuya a samu wani din da manzon Allah bai shiga ɗakin mu ba mu duka ya shiga ɗakin wanda ya yi hira da ita ya ji matsalolinta ba ranar kwanan ta ba ya fito ya shiga ɗakin wancan ya yi hira da ita ya ji matsalolinta ya fito ya shiga ɗakin wancan sannan idan ya ɗakin da yake nan zai kwana sai bai da shi shine ƙarshe yadda in yi shiga ba zai fito ba duk sauran zai shiga a ɗan tattauna ya yi wa aka yi ni ya kaza 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 a yi ɗan yi raha a wuce minti 5-10 a wuce can ba haka minti 5-10 a wuce haka manzo Allah yake zai aka yi wannan sai ba tamu ji daɗi kuma Aisha take cewa su da ma yakan shigo ɗaki na fayyanaru minni kulle sai in kowane irin abu da ɗan namiji zai ji daɗi cikin mace yakan yi min saduwa ce kawai ba mai ko ba ranar kwana na ba saduwa ce ba za a yi ba haramun ne sai da mai ɗakin amma don wasanni don wani guje-guje don wani tabbatabbe duk wannan babu komai amma yanzu in kai wannan sai ku yi rikici da matanka duka je ka ce malam ji a fara ya ce nuna karanta ma hadisi ne yana nan ɓangaren suna cikin bulugul mara ina kuma faɗa don kar mata ka san wayewa ta suka ɗauka cewa wani ranar da baka ɗakin wance ko magana ba za ka yi mata ko hula ma ba za ka ɗauko a ɗakin ba sai dai ka leka ta wani lokaci a miƙo mu hula ta da cazbaha ba wanda ya ce haka don ka shiga ba komai kai dai a tsakaninka da Allah ka yi adalci abinda bai halatta ba ka shiga ɗakin wance ranar da ba nata ba ka ce za ka yi ta amma don wani wasa ne a kanka sai dai in ya zanto kai ɗabi'arka tunda ka yi wannan fatawar to dama wance ka fi so wannan wasan za a yi ta yi da wance ko da ba ranar kwanan ta ba ita kuma wannan ɗayar in ba ranar kwanan ta ba ne ba wannan ya zama zalunci ai maslahar ka ne ma kai musu su duka saboda kowace sai ta rika jin ai ne aka fi so wallahi ne ya fi so kowace wallahi duk wannan wadansu yan ƙananan matsaloli ne da mata suka mai da su rikici a ce mutum ya gina gida za a tare sabon gida wani sai a fara kai kori gida ta zamurata zalunci ne wace ce wani gida ɗaya ne da wanda aka yi shekara 20 da wanda ta zo yau a san mata ba sa son wannan maganar amma haka hadisin annabi ya nuna babu yadda za a yi ko ba za a ji tsoron ku ba yake faɗa mu za dai ku yi kishi ku yi hayaniya amma wallahi haka manzo Allah ya ce sai ku yi haku ko ba gaskiya ba ba bambanci tsakanin wanda aka yi shekara 20 ana tare da wanda aka auro yau daidai haƙƙin su yake ba za a ce ba wanda an yi sabon gida ba fara zuwa uwar gida ta je ta zafi ɗakin ta daraje sannan wanda ta zo za a ce da su ne gaba daya, ko dai kai kai rabon dakunan, dama ka ai dama da kai planin din dakunan kayan su daidai wa daida wajen mai ake bukata, to yan ka zo wanci shiga nan wanci shiga nan, shikenan ba wanda zai ce da mu sai dai lokacin da kai baka da ra'ayin aure biyu, wancan daki wadatacce mai yarwa, wannan dan su kuku, to lokacin da zaka karo sai ka dan kara additional daki kenan, ba adalci nake su kai ba, in baka da kudin da zaka karo sabon daki dan me zaka karo ko matar, sai a dan yi ne ki sai dai in kafin ta zo ka ce to wancan gaskiya dakin san gida na dakin mace ne, amma yanzu akwai daki sai dai ka rabi da bai kai na wancan ba, kin yadda haka tace eh na yadda, sai ka kawo ta da abubuwa ne masu sauki, mu muke wahalar da kanmu ko da ƙarya ko da wani سيكو يا أبو ليهكا وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آل